to sai kuma duk da wannan sauki da ake cewa an samu dangane da farashin kayayyakin masarufi a kasuwannin Najeriya jama'a na cigaba da kira ga gwamnati ta samar da wani shiri na kare da farashi domin talakawa su samu sa'ida a kasar daukan wannan mataki dai inji masana da ƴan kasa zai taimaka wajen kare farashin abinci da kuma wadatar da shi a kasa Alhaji Shehu Usman Sanfani shine shugaban ƴan kasuwa na Mile 12 a Lagos ya shirya mini goyon bayan su ga gwamnati dangane da daukan wannan mataki
domin kaman kayayyakin madara da ake sayarwa irin su tumatir da tattasai da albasa duka dai sai in Allah Allah ya kawo sauƙin su da sun yi sauƙi kuma kaman masu hatsi da suka je abin da gwamnati ta ce na shigo da kayayyaki a ga duk kowa su da kayan su kuma kayan ya arha daman duk irin wannan ha'in su zalunci da mutane suke yi a gwamnati ta kare su domin Allah mutum kawai ya sai kayan ya ajiye wajen wata uku wata hudu kayan na tsada baka sai da kayan gaba kuma ka ce kana neman kuɗi saboda Allah saboda haka muna gode gwamnati wannan mataki da dauka na kawo shigo da abinci
tun bayan zanga-zangar da aka gudanar na tsadar rayuwa gwamnati ta bada umarnin bude boda domin shigo da wasu kayayyakin masarufi musamman ma da hatsi daga kasashen ketare duk da cewa dai shigo da abincin na takaitaccen lokaci ne amma dai jama'a sun bayyana cewa hakan ya taimaka wajen kare farashin kayayyakin masarufi a kasar to ko ya farashin kayayyakin masarufin yake a kasuwannin Lagos din musamman ma dai kasuwar ta Mile 12 ga dai Abdullahi Malami Muhammad Jos wani mai shaida kayayyakin masarufi a kasuwar
farashin kaya na wannan sati buhun masara naira 75,000 buhun shinkafa foren naira 75,000 buhun dankalin turawa naira 140,000 kwandon tumatir dan Ghana naira 30,000 kwandon tumatir dan Kamaru naira 17,000 albasa babban buhu naira 95,000 wake fari naira 180,000 kabeji babban buhu naira 40,000
ko wani mataki ya kamata gwamnatin ta kara dauka domin sauke farashin kayayyakin masarufi a Najeriya tambaye kenan da naiwa Dr. Dauda Muhammad Kwantugura wani masanin tattalin arziki da saka jari a kasar
a ganin shine gwamnati gaskiya ta ga dole gwamnati ta gina harkoki na kamfanoni musamman kananan masana'antu ba kuma masana'antu kawai na masu kere-kere ba musamman masana'antu da kuma samar da abin yi kamar irin kananan kasuwanni waɗanda musamman kaga ta harkar noma da yake jama'an ƙasa suna da yawa kuma muna da hilin noma a ƙasar nan to kamata ya ce an inganta harkar noma ta yanda wasu za ka gani ko su je su yi noman ko su sayo kayan amfanin gona din su sai da shi wannan kenan kaga tun za a samu aikin yi wanda mutane za su iya biya kansu bukata sai kuma harkar wannan tsadar rayuwa na ƙarin kuɗin lantarki kuɗin mota kuɗin haya duk waɗannan kaga abubuwa ne da sai da su ne rayuwa za ta inganta to nan gwamnati dole sai ta shigo ta yi tsari waya Allah ko ta bada tallafi na harkar wutan nan shine za a rage tsadar wutan nan wanda yake kuma kaga tsadar wuta shi kuma yana haifar da tsadar wasu kayayyaki duk da masu wuta ke amfani da shi za su ƙara kuɗi haka kuma shi ma man fetur din nan sai an samu wani hanya da za a sauƙaƙe radadin tsadar shi musamman inganta matatun mai na Najeriya da waɗanda suke na masu zaman kansu da wani gwamnati wannan ne zai sa a samu daidaito ko kuma sauki daga tsadar man fetur wanda shi ma kuma yana haifar da tsadar wasu abubuwa wanda na more rayuwa ne
to yanzu dai a inda gwamnatin Najeriya ke kirarin ci gaba da ɗaukar matakai da za su taimaka wajen rage radadin da 'yan Najeriya ke fuskanta na tsadar rayuwa 'yan Najeriya waje ɗaya sun zura ido su ga ko irin waɗannan matakai za su taimaka wajen fitar da a'i daga rogo abin yanzu fa murya Amurka daga Lagos